ko a Maiduguri ko a Bauchi ko a sauran garuruka, cewa fatawoyi irin na shiga aikin gwamnati ko kuma yin karatun boko ba fatawa ce mallakar wani mutum ɗaya ba, sawa'un malami ko ɗalibin ilimi, ballantana mutumin da kila in an bi shi za a bincika shi bai kai ya zama ɗalibin ilimi ba na gaske, baya iya yin fatawa shi kadai a madadin jama'a. Fatawa ce da ke buƙatar binciken dukkan masu bincike waɗanda suka yi fice a garin da ake zaune ko a ƙasar da ake zaune, a tattara su kowa ya kawo albarkacin bakinsa ya faɗi bincikensa, sai a tattara bayanai da dalilai da hujjoji, sai a baiwa mutane a matsayin wannan ita ce mafita. Amma ba wani mutum zai je shi kadai ya tara waɗanda suka yarda da shi ko suka yi imani da shi ya bayar da fatawa shi kadai a madadin al'ummar musulmi, kuma ya ɗauka tashin ce daidai kuma ta sauran musulmai ta zama kuskure. Duk wanda ya wannan to ya kawo rudo cikin addini, kuma ya ci amanar al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kuma sai ya tsaya a gaban Allah shi da wanda ya ci amanar su ya ba su fatawa ba ta daidai ba wanda bai gina ta kan ilimi ba. Da haka take ce wannan shine dan bayanin da zan iya yi dangane da batun cewa akwai tufka da walwala ko babu tufka da walwala.
Tukar makallancin tambaya ta gaba, menene gaskiyar cewa kun taba zama kun tattauna da Muhammad Yusuf game da haramcin boko da aikin gwamnati?
Wannan gaskiya ne, wallahi tallahi billahi alazim, mun zauna ne da Muhammad Yusuf a masauki na da nake sauka a Maiduguri a Dambo Road gidan Alhaji Muhammad Indimi gidan bakinsa akan wannan fatawoyi, kuma ya gamsu ya ce da ni ya yadda yayi kuskure. Na ce to amana ce a wuyanka, tunda ka yadda kai kuskure ka nemi su al'ummar da ka dora su akan wannan fatawa suke binka ka faɗa musu, domin yaddarka ni da kai a nan cikin gida ko a falo a boye ni kadai ba za ta tsira da kai a gaban Allah ba har sai ka faɗa waɗanda suka bi kan wannan fatawa. Wannan ni da shi kenan, mun zauna ni da shi da Malam Abdul Wahab shi ma dai a nan Dambo Road a gidan Alhaji Muhammad Indimi. A wannan karan duk hujjojin da yake jin su yake dogaro da su ya kawo su a gaban mu, mun yi masa bayani kuma yayi shiru ya nuna ya sallama, amma kuma bai fita yawa mutanansa bayani ba. Karo na uku ko mun zauna da ni da shi da Dr. Muhammad Sani Umar, tun ma lokacin shi Dr. Muhammad Sani bai riga kammala karatun sa jami'ar Madina ba, dan yanzu da nake muku magana ya riga kammala karatun sa ya dawo gida yana nan Kano, shi ma mun zauna mun tattauna irin waɗannan mas'aloli, ya sake maimaita irin abin da ya ambata a zaman mu ne da shi da Malam Abdul Wahab, muka yi masa bayani iya yadda zamu iya masa. A wannan lokacin ban manta ba, banda mu da shi din akwai waɗansu, to tunda akwai idan jama'a a lokacin nan bai nuna mana ƙarya muke ba, bai nuna mana gaskiya muke ba, dan ina jin tsoron kar ya daure kansa a gaban waɗanda yake ganin abokanan kun su masani. Abu na hudu, ya zauna shi da waɗansu ɗalibai masu karatu a jami'ar Madina a can Madina lokacin da ya je yakin Umara, kuma sun bashi dukkan hujjoji da suke nuna masa fatawoyinsa da ya ba daidai bane. Abu na biyar, ya zauna shi da sauran ƴan uwa masu wa'azi a Maiduguri. Ina kyautata zaton a cikin zaman da aka yi ma akwai Imam Ali Gafsiya na jami'ar Maiduguri da waɗansu daga cikin ɗaliban ilimi, kila su Malam Madu Mustafa ko Ahmad Abdul Qadir ko Bukar Kyari ko Malam Ali Mustafa da dai waɗansu fitattu cikin ɗaliban ilimi na Maiduguri da masu wa'azi, kuma da an nuna masa waɗannan fatawoyi da yake ba daidai bane ba. Sannan kuma abu na shida, ya zauna shi da waɗansu ɗalibai a Zaria musamman akan maganan karatun boko da aikin gwamnati, kuma sun nuna masa iyakacin hujjojin da suke da shi. Amma a wannan lokacin da tunda ya je shi da almajiransa suka yi rikodin ɗin kasar ɗin, ba sai da ma kowa ya mallaki kasar ɗin ba, wanda yanzu na tabbatar ba za su iya fitowa da shi fili su bayyana wa duniya wannan zaman da aka yi ba. Abu na bakwai, na zauna da ni da shi da waɗansu daga cikin alhazai a aikin hajjin da aka yi shekaru biyu da suka wuce, wato a shekarar da ya je Umara ya tsaya a can bai dawo ba har sai bayan aikin hajji. A wannan lokaci ya fito fili ya nuna mana cewa yaran da suke irin wannan fatawa shi baya tare da su, hasali ma shi kanshi sun kafirta shi kuma baya tare da su. A wannan lokaci ne ya kokarin sanar da waɗansu daga cikin jami'an gwamnati na jihar Borno cewa to wannan mutum fa sharri ake masa da kaji kamar yadda ya faɗa, suka ce su ba su yadda ba har sai in ya yadda zai rubuta wannan da kansa. Yace ya yadda zai rubuta da kansa cewa waɗannan fatawoyi kaji ake masa, yace zai rubuta ni nake ba shi shawaran cewa ka nemi wani masanin shari'a ya rubuta a madadinka, wato kamar lauya kenan, domin idan ka bari ka rubuta da kanka kila ka je ka daure kanka da kanka. Haka akai ya bayar wani rubuta masa ya bayo mai girma mataimakin gwamnatin jihar Borno wannan takarda wanda ya tabbatar ba da dama aka bashi damar shigo Najeriya har yazo ya zauna ya cigaba da zama a Maiduguri. Bayan an riga an yayata sunan shi cewa ana neman shi dan tayar da rigimar ƴan Taliban a jihar Borno da Yobe. A wannan lokaci akwai marigayi mai girma sakataren gwamnatin jihar Borno wato Abba Gana Taraf, Allah ji kansa da gafara, Allah ya rahmace shi. Akwai waɗansu daga cikin yayansa da muka je aikin hajji da su a wannan lokaci. Sannan akwai dan uwa Sadiq wanda yake aiki a nan pharmacy na asibitin koyarwa, teaching hospital na nan Maiduguri. Yanzu haka yana nan da rai a iya tambayarsa da waɗansu yan uwa waɗanda ba zan iya tuno sunansu ba. Amma abin mamaki shine sai na ji Kasa din Muhammad Yusuf yana karaita dukkan wannan zaman da aka yi, wanda kuma galibin waɗanda aka yi wannan zaman da su ko dai ƴan uwa na Zaria wanda ya zauna shi da su ko kuma ni ko Dr. Muhammad Sani ko Malam Abdulwahab ko su ƴan uwa na nan Maiduguri da malamai na nan Maiduguri, amma dai zo na karaita wannan abu. To kaga wannan babu abin da zamu ce sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Muna fatan Ubangiji ta Allah ya tsare mana imanin mu, ya sa kuma mu karfin zuciyar mu, ya sa mana jin tsoron Allah sama da jin tsoron mutane, ya sa mu gwammace gara kunyar duniya da kunyar kiyama. Domin alamar tabiwar dan adam shine wanda zai dauka da kunyar duniya gara ta kiyama, amma musulmi zai gwammace gara kunyar duniya da ta kiyama, munafiki kuma zai dauka cewa gara ta kiyama da ta duniya. To saboda haka wannan shine abin da zan iya cewa game da wannan al'amura da kuka tambaye ni.
Fakaramaka Allah mai kasani na kuskuren ilimi da shi Muhammad Yusuf din yake yi.
Kuskure da ilimi waɗansu daga cikin mun tattauna ni da shi a waɗansu lokuta a baya, kuma ba na son in ce zan kawo su a nan gurin a yanzu. Amma shi ya san me muka tattauna, ni na san me muka tattauna. Ya san ina muka yi saɓani kuma ina muka samu fahimta ni da shi. Amma kila kaɗan daga cikin abubuwa na ji shi a wani kasid da yake ta yawo a wurin jama'a yana fassara cewa hadisin manzon Allah da Imam Bukhari ya rawaito ma min mauludin illa wa yuridu al-fitra. Da manzo Allah ke cewa ba wani jariri face an haife shi akan sarki, fa abawahu yahwidanihi, iyayensa ne suke mayar da shi ba yahudi au yumajjisanihi, ko su mayar da shi ba majusi au nasranihi, ko kuma su mayar da shi ba nasare. Au kama qala alaihi salatu wassalam, yace abinda ake nufi da yahwidanihi shine su sashi boko. To kaga wannan fassara ce ta san zuciya. Duk wanda ya wannan fassara ba zai iya kawo wani cikin magabata ba da ya riga shi wannan fassara, kai ba zai iya kawo wani ba a cikin malaman zamani da ya riga shi wannan fassara. Yace sanya da boko, wannan yana nufin kristantar da shi ko yahudantar da shi. To wannan babu mai wannan fassara a iyakacin sani na a duniya an ba shi kadai ba. To kaga wannan kuskure ne. Sannan yin amfani da kalmar wallahi hakum bi anzalallahu wala kamul kafirun a kasar ta kowa, to kaga wannan shi ma kuskure ne. To mun dumbe wannan tafsirin yana nufin yafi Abdullahi dan Abbas, yafi Imam al-Bukhari, yafi Imam Muslim fahimtan Qur'ani. To waɗannan suna daga cikin kurakurai masu dimbin yawa da suke yaduwa a cikin karatuttukansa. Fatan Ubangiji ta Allah ya fi mushe ba shi ikon tuba.
Akaramaka Allah, ko akwai dalilan da suka sa ka rabu da shi bayan da an san ka da shi cikin ɗalibanka har kana yabansa a gaban jama'a?
Gaskiya ne an sani da Muhammad Yusuf, shi ya san wannan ne na san wannan, bana inkarin ya taɓa kasancewa tare da ni har zuwa Ramadanan ƙarshe da ya gabata, wato wannan Ramadan na shekara ta 2026 da ya wuce. Ya kawo min ziyara inda muke masauki na Maiduguri, ya tattauna da ni kan waɗansu masalolin na addini, na bashi aron wani littafi da kuma bashi shawarar yin photocopy sa. Wannan ita ce haduwa ta karshe da shi. Amma tun kafin ita wannan haduwa ta karshe, dama can an samu raunin alaka tsakanin ni da shi tun daga lokacin da waɗancan fatawoyi suka kunno kai. Kuma abinda ya kawo raunin alaka tsakanina da shi, na farko dai na lura duk ababen da zamu tattauna ni da shi komai irin yadda yace ya gamsu, to baya iya yin karfin hali ya je faɗa wa almajiransa haka, idan yaje sai ya gina su kan wani abin daban wanda ba shine gaskiya ba. To kaga wannan kamar wani nau'i ne na ni ba zan iya munafuntar sa ba, kuma sai nake ganin bai kamata ba in kyale shi ya cigaba da munafuntar ta. Ni ban munafunci wani daga cikin malamai na ba, kuma ba zan iya lamunta ba wani da zai ce abokin karatu na ne shi ko almajiri na ne kuma ya munafunce ni, musamman kuma a fagen ilimi. In abin a fagen rayuwa ne, wannan yana da sauki sama da a ce a fagen ilimi wanda amana ce. Saboda haka wannan shine babban abin da ya kawo alaka ta ni da shi ta yi rauni, ba wai wata rigima muka yi ni da shi wadda ta shafi wani abu da yake da alaka da duniya ba. A gani na yadda da'awarsa da kwazansa na da'awa yake a da ya canja, ba yadda na san shi ba. ina nufin a da babban kwazon sa shine ya zai tura mutane akan addini, a fahimci sunna, a kaucewa bid'a, a gane tafarkin manzon Allah, a kaucewa tafarkin da ya ci karo da shi. Amma an sai zanto babban al'amarin su ne waɗannan abubuwa guda biyu nan su sa a gaba sama da komai a cikin rayuwarsa. Haramun ne a karatun boko, haramun ne a aikin gwamnati. Ni kuma a ganina don mai kawo waɗannan fatawai a halin yanzu, to kamar wani mutum ne da aka dasa shi, ko ya sani ko bai sani ba, musamman kuma a fagen ilimi. In abin a fagen rayuwa ne, wannan yana da sauki sama da a ce a fagen ilimi wanda amana ce. Saboda haka wannan shine babban abin da ya kawo alaka ta ni da shi ta yi rauni, ba wai wata rigima muka yi ni da shi wadda ta shafi wani abu da yake da alaka ta duniya ba. A ganina yadda da'awarsa da kwazansa na da'awa yake a da ya canja, ba yadda na san shi ba. Ina nufin a da babban kwazansa shine ya zai dora mutane akan addini, a fahimci sunna, a kaucewa bid'a, a gane tafarkin manzon Allah, a kaucewa tafarkin da ya ci karo da shi. Amma an sai zanto babban al'amarinsa su ne waɗannan abubuwa guda biyu nan su sa a gaba sama da komai a cikin rayuwarsa. Haramun ne a karatun boko, haramun ne a aikin gwamnati. Ni kuma a ganina don mai kawo waɗannan fatawai a halin yanzu, to kamar wani mutum ne da aka dasa shi, ko ya sani ko bai sani ba, ko da san shi ko ba da san shi ba, ko da niyyarsa ko ba da niyyarsa ba, don ya kawo al'ummar musulmi cikas. Wala Allah ya sani, wala Allah kyakkyawan niyya yake yi fa ta fahimta ne bai ba, don ya kawo al'ummar musulmi cikas a daidai lokacin da al'ummar musulmi suke fama da karanci na ƙwararrun likitoci, ma'aikatan jiya, injiniyoyi, masana a bangaren rayuwa daban-daban, kuma a daidai lokacin wani yake ƙara korewa al'ummar musulman yan kaɗan ɗin da suka rage mata, ta yadda al'umma za ta fuskanci abokanan gabanta ba tare da kowane irin makami ba na ilimin zamani, ba tare da kowane irin tanadi ba, to hakikanin gaskiya wannan wani yunkuri ne na jefa al'ummar cikin halin kakanikai. Wannan nake ganin in har na goyi bayan wannan yunkuri, to hakikanin gaskiya ni din na yi tuka da warwara kenan, kuma na ci amanar al'umma ta. Kuma abin mamaki shine wato yadda shi kansa yake kwangaba kwambaya cikin al'amuransa. Zai tsine wa gwamnati ko aikin gwamnati, ya la'anci aikin lauya, amma kuma idan wani abu ya taso zai iya zuwa da kanshi ko ya tura a je a bar mai dugu da a cikin kilomita kusan 700 har zuwa Zaria wajen dan uwa mai suna na Jafar Abbas, wanda shine lauyan da yake taimakawa galibin yan uwa musulmi ahlus sunna in wata rigima ta kama su tsakanin su da wasu. Zai iya zuwa ko da kansa ko ya tura wani ya je alallahi Jafar Abbas ya je ba da ayar alqur'ani ba, ba da hadisi ba, da constitution din da Muhammadu Yusuf ya kafarta duk wanda suka karanta, da sakin layin da Muhammadu Yusuf ya karanta ya kafarta duk wanda suke karatunsa, har ma ya hana ai da shi za a je ko a yi wabelin sa ko a shige masa gaba ko wani abu makamancin haka. To kaga ina amfanin ka dora ɗaliban ka akan wani abu daban, kuma ka je kana yin ta'amuli da wannan abu. Kuma na sha faɗa musu a cikin manganu nake cewa kun ce ku ba ku yarda da gwamnati ba, bai kamata kenan cikin ku mai mashin da mai mota ya rinka yin amfani da plate number ba, na plate number ba ayar Qur'ani bace ba jiki, boko ne san sa, kuma za ku je ku yanki insurance ku bai wa gwamnati kudin shiga don ku makala a cikin motocin ku da kuke hawa, ka yi lasisi na tukin mota, ka zo ka mallaki passport don tafiya aikin hajji ko umra da shi, ba kalmar shahada ce a cikin kar passport din nan ba, Federal Republic of Nigeria aka rubuta. To kaga wannan ya zama hakikanin tufka da walwala da kuma kwangaba kwambaya, wato kenan ka kika shiga daki ta kofa sai ka shigo ta window, wannan shine abin da suka samu kansu a ciki. Da haka hakikanin gaskiya babu wani personal rigima tsakanina da Muhammad Yusuf, kawai abin da ke tsakanina da shi shine waɗannan fatawoyi da nake ganin ya saba gaskiya, shi kuma yake ganin akan gaskiya yake, ni kuma nake ganin ba zan iya tafiya da mai wannan a dauka cewa ni din ina wakilta ta ko ni in wakilce shi ba. Ya kamata in fito fili in nuna ba ruwana da fatawarsa, kuma ni ban ce dole sai ya bitawa ba, amma illa iyaka shi ya yi kira na ko ni in yi kiran shi akan kowa ji tsoron Allah ya duba dalilin da yake kafa hujjar su, kuma wanda gaishe waye magabacinsa cikin magabatan al'umma dangane da fatawar da yake dora mutane akai.
Akar makallan tambaya ta karshe, yiwa malamai da'a yaya yake a cikin addinin musulunci?
Yiwa malamai da'a a cikin addinin musulunci wajibi ne, amma yayin da ya kasance malamai din suna dora mutane akan daidai, tunda manzon Allah ya faɗa cikin hadisi sahihi da Imam Bukhari ruwaito, yace innama ta'atu fil ma'ruf, wato ana yi wa malami da'a ne cikin abin da ya faɗa na gaskiya, amma kar mutum ya faɗi son zuciyarsa kuma a ce za a yi masa da'a ko takalidanci a kai. Da haka malamai da suka yi bincike suka gano cewa da'ar da ake wa malamai wadda ta saba wa daidai kala uku ce. Kashi na farko, mutumin da zai bi malamai ko ya bi wani malami ya ɗora shi akan barna, a zuciya san barna ce, amma tare da haka ya fifita wannan barnar sama da gaskiyar da ya fahimta, to da yawa daga cikin malamai sun ce wannan kafir shi ne. da'a ta biyu mutumin da zai wa malamai da'a akan kuskuren da suka gina shi, amma a zuciya san kuskure ne kuma ga gaskiya can guda daya, amma wani san zuciya ko wani abin da yake samu a wajen malamin ko gaba da yake da wani a can daya gefen ko adawa da yake da wani ko kabilanci ko wani dalili, wani dan gari na ne wani ba dan gari na bane, wani dan kabila ta ne wani ba dan kabila ta bane, a sanadiyar wannan sai ya fifita wanda ya daura shi kan kuskure, duk da ya san kuskure ne ya kyale wanda yake kiran shi akan gaskiya, duk da ya san gaskiya ce to wannan ba a cewa ya kafirta abin da ya aikin sabo ne. Kashi na uku kuma shine wanda yake bin malami akan abin da yake ba na daidai ba, amma shi din yayi haka ne bisa ga jahilci dan bai san daidai din ba. To anan wasu malamai sun kasa shi kashi biyu, suka ce ta iya yiwa yana zaune cikin jahilci a garin da baya iya yiwa ya sami ilimi tun da ba malamai, to wannan yana da uzuri a wajen Ubangiji da ya bone akan barna tun da bai sani ba. Kashi na biyu wanda ya iya yiwa ya je ya binciko daidai din amma yaki zuwa ya takaita akan wannan barnar da wannan, ya takaita akan barnar da wancan ya dora shi, to wannan yayi sabo kuma Ubangiji ta'ala zai masa hisabi akan karanan tashin kiyama. Da haka anan nake kira ga yan uwa musulmi akan cewa babban abin da ake bukata shine duk wani malami da zaka yi wa biyayya to zaka yi masa biyayya ne gurgurdan yadda yake bin Allah, yake bin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, da ya saba haka kuma dole ka rabu da shi. Allah ya sani na sha wahala a cikin mu'amalata da Muhammad Yusuf, duk yan uwana waɗanda na ga sanin su kafin shi, waɗanda waɗansu su ma abokanai na ne irin su malam Madu Mustafa, irin su malam Bukar Kyari, su malam Ali Mustafa, waɗansu su kuma muna da alaka ta kudda kudu suna karatu a wajena tun daga tarihin zuwa na Maiduguri zuwa yau, irin su malam Ahmad Abdul Kadir da sauransu, da yawansu sukan ɗauka cewa na fifita Muhammad Yusuf a kansu. Ni kuma uzurin da nake basu a wannan lokaci a iyakacin fahimta ta Muhammad Yusuf yana san gaskiya, yana yin abin sa ne da ikhlasi, idan har ya gano gaskiya to zai zo ya bita. To amma irin yadda ya zauna da mutane daban-daban, malamai daban-daban, ba wai ni kadai ba, inda ni kadai ne za a iya cewa dan mai dan ya saba min ni kadai zan ji haushi da takeici, ba magana ce ta ya saba min ni kadai ba, a ya saba dukkan wani malamin sunna a Maiduguri, a Kano, a Bauchi, a Kaduna, a ko ina wani malamin sunna yake, ya dauke fatawar da asalinta ta yan bid'a ce, ko dai wadda Khawarij suka fara da ita, ko wadda yan jama'atul hijrati wat takfir a karshen zamani suka kago yazo ya dora ya dauki gelanta ya yafa, to kaga babu yanda za a yi, wato ainihin ka ci gaba da goyen bayan mutum akan irin wannan yanayi bayan ka san kuma kuskure ne. Amma tunda ba adawa ce ta bambancin gari ko bambancin kabila ba, daga lokacin da Ubangiji ta'ala ya sa ya fi karfin shedan yayi nazari ya dawo kan gaskiya, babu abin da zai hana alaka ta da shi kila ma tafi yadda take a yanzu inganci, tafiyar da take ma a da inganci da nagarta da kusanci da sauransu. Kuma wannan shine kyakkyawan fata na da shi cewa in dai nayi dan Allah, Allah zai nuna masa gaskiya, amma in har shedan ya ci nasara a kansa to kuma babu abin da zamu ce sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Wannan shine karshen abin da zan faɗa, kuma ina yi wa dukkan al'ummar musulmi da zasu zo wannan kasar fatan alkhairi kuma su sani wannan ita ce matsayata, bani da wata matsaya sama da wannan, in ba nan gaba ne kuma zan yi karatu da bincike ba, in ga akwai abin da nake bukatan karin bayani dore akan wannan faɗa yanzu, to wannan kullun ilimi qabilul li ziyada, in mutum yana bincike ilimi yana kara daduwa, yana kara faɗaɗuwa. Allah shi nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta, nuna mana ƙarya ya ba mu ikon kaushe mata. Dukkan wanda yake kiran mutane zuwa ga gaskiya akan tafarkin manzon Allah, Allah shi taimake shi, Allah ya sanya albarka a cikin rayuwarsa. Dukkan mutumin da ya saba wa tafarkin manzon Allah, ya saba tafarkin musulmai da ganganci dan san zuciya, in mai shirya ne Allah shiryar da shi, in kokotacce ne to Ubangiji ta Allah ya kare al'ummar musulmi daga sharrinsa. Assalamu alaikum warahmatullahi.